Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haduwa a wannan darussa albarka. Darussan da muke yin bayani akan littafin Jawami wal Akhfa wanda al-Allama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di ya wallafa a wannan masallaci na yanzu da ke birnin Kebbi. A wannan rana wacce ita ce ranar 1 ga watan Rabi'ul Tsani shekara ta 1443 wanda ya daidai da ranar 6 ga watan Nuwamba na shekara ta 2021. Idan ba manta ba a darasin da ya gabata sun tsaya a hadisi na 17 ko yau kuma in Allah ya so ya yarda za mu tashi daga hadisi na 18.
الحديث 18 عاقبة السنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه.
نعم حديثنا قوم الشاتقات عاقبة الظلم ينا مغانا عقل عاقبت الظلم على مثلول ثالث ثالث ينادى مثلول لكما تنتنو بزي الدعوة مثل عليه السلام عبد الله بن عمر عن كربودة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ينادى كتسة بان النبي صلى الله عليه وسلم فلندى كتماري an haife shi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam an haife shi a kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam a shekara 10 ka haife shi an haife shi kafin hijira da shekara 10 ana bayan an aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da shekara 3 aka haifi Abdullahi dan Umar. Saboda haka Abdullahi dan Umar kamar yadda malamai suka rawaito yana daga cikin masu tsananin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam har gurin da ma baya cikin ayyuka na addini Abdullahi dan Umar yakan yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yana tafiya sai a ga ya tsaya a wani wajen me yasa ya tsaya? Saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya a gurin. Yana daga cikin waɗanda suka shahara da fatawa yana kuma daga malamai a cikin malaman sahabbai ya kasance mutum ne mai ƙarfin addini. Abdullahi dan Umar yana daga cikin waɗanda suka fi kowa rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kamar yadda malamai suka yi bayani ya rasu a shekara ta 73 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam yan ban manta ba a zamanin Abdulmalik bin Marwan Hajjaj bin Yusuf ya sa aka fito da wani makami ko da gangan ko da kuskure aka tsugude shi da wannan makamin wanda shi ke zama ajalinsa a shekara ta 73 zamanin Abdulmalik bin Marwan yana da ƴaƴa da yawa wanda daga cikin ƴaƴansa mashahurai akwai Salim bin Abdullahi bin Umar wanda yana daga cikin fuqaha as-saba'a ana manya-manyan malaman fiqh 7 na Madina. Ita kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanzu Allah kira da aminci Allah su tabbata a ganin shi ya ce az-zulmu zulumatun yawmal qiyama zalunci duhu ne ranar alkiyama. Zalunci duhu ne ranar alkiyama ba wai a ranar alkiyama ba tun a duniya ma in dai mutum ya yi zalunci zai fara ganin tasiri. Tun a duniya idan mutum ya yi zalunci zai fara ganin tasirin wannan zalunci a rayuwarsa ta yau da kullum. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa duk mutumin da ya zalunci wani za a nan nado mai a ƙasa ta bakwai a ɗora masa, mana in ka zalunci wani ko da daidai da kike ne za a nan nado da ƙasa a ɗora maka rana a kiyama. Idan mutum ya zalunci wani ko da magana ko da aiki ko da wahala ce ta tasirin zaluncin din a duniya ba. Akwai malaminmu Muhammad Al-Mukhtar Al-Shafi'i, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Saudiya, malaman duniya ma, Allah ya ba shi yawa musamman na fito. Idan ya zo zai yi karatu a haramin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko jocin baya yi, haka kawai yake zauna a kan kujera, idan a dinga karanto masa yana zuro ilimi. Wani lokaci yake ce mana akwai wata mace da ta zalunci na ƙasa, ta je kotu kuma ta samu lauyoyi ta ci nasara, ta ce alƙali yana yanke hukunci ta cewa an ba ta wannan ƙasar, tana fita daidai ƙofar kotu, zawo ya kama ta ta mutu a gurin. Kaga tasirin zalunci. Sa'ad bin Abi Waqqas. Akwai lokacin da Umar bin Khattab ya sanya shi da zama gwamna a Kufa. Sai mutanen Kufa sai suka yi ta kuka game da shi. Sai Umar bin Khattab sai ya cire shi. Sai ya tura domin a ji ba'asi game da abin da yake. Wani mutum afuwan a lokacin bai tsufa ba, sai ya tashi sai ya mai shaidar zur guda uku, sai ya ce la ya'dilu fil qadiyya wa la yasri ma'a sariya wa la yasri wa bisawiya. In za a fita yaƙi sa'ad baya zuwa, idan aka samo ganima baya rabawa daidai, don kuma ya zo alƙalanci baya adalci. Idan Sa'ad bin Abi Waqqas ya ji wannan shaida ta ƙarya da ya mata guda uku, ya ce ya Allah in dai wannan abin da ya faɗa a kaina ƙarya ne, ina zan mai addu'o'i guda uku. Allahumma afil umrahu wa ajil faqrahu wa arifu lil fitan. Ya Allah ka tsawaita rayuwar shi. Ya Allah ka tsawaita dashi a talauci. Allah ka haɗa shi da suka hukunce da suka tabbata a kan shi. Suka guda hukunce da suka tabbata a kan shi. Saboda haka haka yake fitowa tsere sukuf, sai a gan shi ya zo yana taɓa 'yan mata. Saboda tsufa a sama jiransa ta zo kubuta ya haka. Sai a gan shi kawai yana taɓa 'yan mata a kan shi. Ya kama yi magana sai ce shaykhun maftunin asabati sauti. Yace tsoho ne fitinanne wanda aka fitina, yace addu'a ta ta sani. Don haka a taƙaice abinda zan ce shi ne kar mutum ya zalunci wani. Iya yadda za ka yi, to ka yi ƙoƙari ka zama kai aka zalunta amma ba kai kai zalunci. Saboda duk lokacin da ka zalunci wani, Allah subhanahu wa ta'ala zai iya maka sakayya ta inda ba ka da. Zai yi wahala a zalunci wani, Allah subhanahu wa ta'ala ya baska bai taka makatin a duniya ba. Zai sa ya zuci shugabanninmu da kuke gani da yawa waɗanda suke zaluntan mu su wawure kuɗaɗenmu, wallahi da yawa a cikin matsala da damuwa. Kawai dai kuna yi musu ganin riga ne da kuma ganin mota da ganin abin da suke sawa, amma a zahirin gaskiya wallahi ba haɗi. Saboda haka duk yadda za ka in dai za ka iya kada ka zalunci wani in a duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce az-zulmu az-zulumatu yawmal qiyama, tarihi dubbai ne ranar alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabban sa wane ne matsiyaci, sai suka ce matsiyaci shine wanda ba shi da komai, bai da kuɗi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsiyaci shine wanda zai zo ranar alkiyama sallar sa ta cika, azumin sa ya cika, duk wajibai sun cika, amma ya cutunci wancan, ya taba mutunci wancan, sai a ɗibi wannan ladan da sai a ba wancan, sai a ɗibi wannan ladan sai a ba wancan, ƙarshe sai ya tashi a cutar babu. Saboda haka a taƙaice, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi, an kanat lahu mazlamatun li akhi falyatahallalha. Sai ce ne na'am qabla an ya'ti yawmul ladi nara lahu wala dirham, in kafin ranar da zaka zo ba shi da dinare ba shi da dirham. Kuma cikin lamari babban zalincin da muka fi shiga yanzu ke zalunci ya taɓa mutunci. Idan a yadda na fahimta ta haɗa al'umma Hausa, ko al'umma yawancin arewacin Najeriya, saboda sunan sani wallahi malam abokai, idan kana ko kuma in ce ɗalibanka da malamanka masu lamala a dai waɗanda suke magana da Hausa, to da wahala idan kana da abokai ɗari sai wuya ka samu abokai uku waɗanda ba su samun kafa kwata-kwata in haka nan. Kaga wacce irin rayuwa muke, kaga wannan shi ne asalin zalunci. Saboda haka yana da kyau ka iya bakin ƙoƙarinka ka ga ba ka taɓa mutuwanka. A iya bakin ka ƙoƙarinka ka ga idan aka ɗora ka wani mukami a wace na siyasa babba ba, ka yi ƙoƙarin ka ga ba ka taɓa ɗaukar mutane ba, ba ka ci dukiyarsu ba bisa haƙƙi ba. Umar bin Abdulaziz kamar yadda aka faɗa tullunsa guda biyu ne, don ka zo wajen shi a matsayin shi na shugaban ƙasa, daga zarar ya ci hirar da za ku yi personal hirar shi, ba hirar ba ce da ta shafi jama'a, akwai fitilla sai ku kunna. Idan kuma fitilla, idan kuma abin da ya shafi jama'a ne, to akwai fitillar gwamnati sai ya kunna. Yanzu kaga daga cikin zalunci da yake faruwa a tsakanin mutane, mutane sun mayar da shi kwamar. Mutum yana aiki a ofis, an ba shi mota ofis, sai ya zama ke ta fasiyar ka. Komai da komai na harkokin shi na yau da kullum a ita yake yi. A ita za a kai matansa, a ita za a kai matansa unguwa, a ita za a ɗauka a yi mai larurorinsa, wasu ma har gona mutum yake zuwa ne. Wannan duk zalunci ne. Mene ne ya kamata ka tuna? Shi ne dukiyar da mutum yake jagoranta fa ya ce, saboda haka tunda dukiya ce ta mutane, kaga yana nuna cewa ba za ka yi amfani ba ta abin da yake maslaha ne mutane. Duk abin da yake ba maslahar mutane ba, ba za ka halatta a yi amfani da wannan abin ba. Don haka Sayyidina Umar radiyallahu anhu akwai wani lokaci da aka taso mai nono, ya tambaya sai aka ce mai wannan nonon daga raƙumi ne na sadaka da aka kawo, amma ya ce shi ya kamata gaskiya ne a kasar, wannan yana daga cikin ka rayuwarmu da albashi yawa baya albarka. Ko mutum yana aikin gwamnati amma baya zuwa, kuma ƙarshen wata yana so ya ji alat, yana daga ciki. Abinda ma'aikata da yawa ba sa fahimta, inda ake biyan mu ƙarshen wata, ana biyan mu ne da kuɗi. Ta haka duk lokacin da ba kai aiki, ba ka da bambanci ga kowane mutane waɗanda ba sa zuwa aiki. Kamar yadda ba a ba su nan sai ma da ya halatta ka, kuma ka ci balbal. Saboda haka nau'ukan zalunci suka da yawa shi haƙƙi wanda ba naka ba zalunci duk abin da ka taba na mutum wanka zalunci ne Allah ya bamu dace ta muttafaqun alai Bukhari da Muslim
الحديث التاسع عشر طريق الشكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم فلا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أشكر ألا تزداروا نعمة الله عليكم
حديث لكم ساكرا هنا مجانا أكل هن يدلات مكامكا wajen gogewa Allah an abi hurairata an karbo daga abu huraira wace shekara ya rasu ma 58 abu huraira ya rasu 58 ko yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam azala tira da min ta Allah tabbata a gare shi yace hadisai na abu huraira ya rawaito 5374 unzuru ila man huwa asfala minkum dinga kallon lakata da ku wala tanzuru ila man huwa fawqakum kada ku rinka kallon wanda yafi ku fa in fa huwa ajru an la tazuru ni'matallahi alaikum wannan shine zai sa ba za ku lakanta ni'mar da Allah ya muku wannan hadisi yana mana darasi akan wadatar zuciya ana in kana son ka samu wadatar zuciya ka kalli na ƙasa da kai wanda za ka ga kuma babban larurar da ta fi damun mu a rayuwarmu shi rashin wadatar yanzu misali ta ga mutum yana ɗaukar duk 20 a wata amma yana kuka abin da ya sa yake kuka shi ne yana kallon waɗanda suke ɗaukar duk 100 da duk 100 wani ma mahaukacin ya dinga yin labarin sanatoci ne wanda suke samun miliyoyi ya zamanto cewa ciwon zuciya ya same shi a banza yanzu ma ka kalli irin masu sana'a kayan miya da masu ƙananan sana'o'i wallahi akwai wanda idan ka kirga jarin shi gaba ɗaya da kuɗi ka kalli waɗanda suke kasa yalo a kan hanya wani ka tattara yalon shi suka bai kuɗi ba haka kuma yake rayuwa wani wannan 1,000 ma da yake da ita na yaran da yake da shi na dubu ɗaya wani ma an tsowa ya ce ya cirka nan yau irin su ya kamata ka rika kallo sai ka samu jin daɗin rayuwa mutane da yawa daga cikin abin da yake hana su wadatar ke rashin karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma sahabbai yanzu duk talauci da mutum zai zo ya maka kukan yana fama da talauci in ka tambaye shi kwana nawa aka yi ba a ɗora abinci a gida a dara ya ce maka kwana uku ba ma taɓa ganin wanda a kwana uku a ɗora abinci idan ya ce maka yau ba abin da za a ci annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wata biyu a ɗora tukuna a gida ya tambayi tsofaffi da yawa ban taɓa ganin tsohon da ya ce ko kakan shi ya ba shi labarin wani mutum da ya gani wanda saboda yunwa har sai da ya daura dutse a ciki amma sahaba na sallam har annabi sallallahu alaihi wasallam din ma ya yi Jabir bin Abdullah akwai lokacin da ya zo ya yi sallah da tufa ɗaya ya daura kawai kwarjan ne ba komai ana bin shi sai wani mutum ya masa tsari ya ce da Jabir ya za ka dinga yin sallah a tufa ɗaya ba ka rufa kafaɗar ka ba yace inna ma fa'altu hada liyarani ahmaqun mithl yace na haka ne don wawaye irin ka su gani yace waye ga masa a sabu annabi duka mutum ne wanda yake da tufa biyu duka sahabban mutum ne wanda yake da tufa biyu dan ka karanta tarihin ahlus sunna a wanda asalin gurin da ka zauna wanda ya taɓa zuwa Madina yana nan wani tudu kusa da hanyar Rauda ɗayan rubuci sun je sukan zauna a gurin saboda suna zaton ahlus suffa da suka zama suffaye daga baya ahlus suffa kamar yadda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin da dino ji yake raba musu a rana idinu kwaya biyu kacal ayan su sun yayyage sai da ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa doka yace in ya taso daga ruku kan mata su ne mala su gama miƙewa gaba daya saboda ne saboda akwai wanda kayan su ya giza ga al'auran su kuma da ku kalla hadisin nan da dukkan kowa ya san shi hadisin matan nan da ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ana san shi aure Annabi ya kalle ta sai ya duku fadda kai wani mutum ya ce in ba ka da buƙatar ta ni a kanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je ya nemo sadaki ya je yawa ba ya ce bai da komai Annabi ya ce masa irtamis walau khataman min hadid ka je ka zo da ko da zobe ne na bakin ƙarfe yawa ba babu ita shi duk duniyar abu ɗaya ya mallaka shi bargon shi shi ma bargon aka raba gida biyu aka bata rabi ya ɗau rabi ba zai isi kowanne daga ciki ya kake sauwara irin wannan talauci to ya za ka yi ba za ka yi tunanin ba mu da wadatar zuciya ba yanzu ka ga mutum bakin ciki yana neman ya kashe shi saboda bai da kayan sallah da zai da ƴaƴansa za su sa shi ba wannan duk duniya bargo ɗaya ya mallaka bargon ma ba wanda za a ɗaura a kwakwasa a ɗaura a ƙasa ɗaya inda biyu ne zai ba ta ɗaya ya ɗaura iyaki haka ba a zo magana kayan lefe ba ba a zo magana sadaki ba ba a zo magana mai za ka ci ba kuma a haka yake rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya yi baƙo aika wajen matan shekara duka matan ka gaba ɗaya aka samu ba komai a gidan su kowace ba ta mallaki komai ba sai ruwa kaga matan mu ma ba su da wadatar su yanzu ai a nan ne imani cewa matan shi za ta iya wuni ba komai a gidan sai ruwa ba yake da wannan imanin to a ya san za ta zauna ba za ta kunkuɗe ba ba matsalar komai zai yi wahala haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shela saboda larura ya yi shela a masallaci ce waye zai iya ɗaukar nauyin baƙo sai wani mutum ya ce shi ma da ya je gida da baƙon mata ta ce ai nan nan gaba ɗaya ba abin da ya rage ta ba ne lallaɓe su ko kuma ki ajiye mana abinci a tsakiyar mu in yi kamar za mu fara ci sai a kashe fita saboda in muka ci tare ba zai ci in kuma baƙon ya ga mama ci ba zai ci ba haka ake kisa za a ga rayuwar mu ba mu da wadatar mutum yana da kaya kala sai kuma yana sawa amma yana bara ina ci a ce makamai da kyau kisa Allah ya siffanta sabanan sassan layin alunan nasi a fa haka babban abin da zai sa ka samu wadatar zuciya kana daukar dukkan ka kalla mai biyu don in kana daukar dukkan ka dinga duba casual workers a su 5,000 wallahi rayuwa ita albarka ce bayan ku sai wani HOD yake gaya mu ya ce mun yana da wani ma'aikaci a lokacin gaba ɗaya albashi larni amma sai ya ga baya cin kashi yake ta mamaki tambayar sa sai ya aka yi 5,000 kuke yi sai sai da ni a kaga yanzu da idan na ɗauki wannan jin matata nake abin yawa idan ce abincin sayarwa a cikin temuci ya ce a ƙarshen wata ma har 700 take damar da su a gani saboda ka ga rayuwa tana buƙatar tsari tana buƙatar kuma yadda za ka jalauta musamman yanzu yadda rayuwa gaskiya ta canza daga farkon 2020-2021 ɗin nan zuwa yanzu akwai abubuwan da sun ninka kuma yanzu taliya ta ninka wasu abubuwan da sai mutum yana son ya samu wadatar zuciya ba zai roƙi mutane ba sai ya yi editing ɗin rayuwar shi ka dauko matsalolin gidanka rubuta su a takarda sai kai tasnifin kowanne a gaban sa idan wajibi ne ka sa wajibi a gaba idan mustahabi ne ka sa mustahabi sai ka jera wallahi kan ku ji zancen wasa Allah sai ka jera su idan ka zo abin da yake mustahabi sai ka goge idan kuma kaga za a iya yin wani bangare sai a yi misali yanzu a ce idan ka dauki albashi bayan kwana uku kana cin nama sosai ma'ana kakan ci nama sau goma a wata yanzu tunda ba a ƙara albashi ba kuma rayuwa ta canza sai ka mayar da cin nama sau huɗu a wata maimakon ya zama sau idan misali kana ajiye sigari misali kwano uku a wata kaga shi ma mustahabi ya halatta a sa ko kuma saboda haka shi ma idan ka zo ka ɗauke shi ka sa shi a jadwal dama yana layin mustahabai kuma sai ka soke kwano shi sai ya zama kwano ɗaya kana ɗan ba wa matarka kayan kwalliya kuɗin da za ta ɗan ce kayan kwalliya haka a wata haka ka ɗan ba ta ɗan gar haka sai ka mai da shi sai idan da tana sa gagar da jan baki sai hakuri da gagar kawai saboda rayuwa ta canza idan kai wannan edit wala za ka ji daɗi an ku taɓa jin shi a matsayin wasa ina ga ranar lahadi ta wuce wai professor ya kira ni daga wata university ya kira ni yake ce min wallahi ba su suka suka yawa yanzu ma wani bashi ya zo yana so don haka zai shawara ta yi ci ko kai ya ci ba za ka kasa ba ka ga yanzu galibi ƴaƴan da muke haifa yanzu ko muke ba su a bashi ya ce wallahi sai dai a raba dukiya ya ce ma akwai wanda ya mutu da bashi aka kawo ƴaƴan suna gani amma ƴaƴan suka ce wanda ake ji wanda yake min bashi ko lauya ya je ya yi tafsirin a kotu ba ruwan su da wannan azaba kabarin da matsalolin da zai samu wallahi yanzu haka take in dai ba abinci na dole ba ne ka ci bashi saboda matanka ko saboda ƴaƴanka a bashi wannan shawara nake je ɗauki jadwal duk matsalolin gidansa ya rubuta su a takarda duk wanda suke ba dole ba ya goge su kuma ba za su bi duka ba to ya sassabe su ya rage kai da ya ce zai je kuma shi ala kulli hal akwai hanyoyi da yawa da za ka samu wadatu don haka shi sa babban ma'anar wadatun zuciya ka yarda da ɗan kaɗan ɗin da Allah ya baka yanzu sutura ɗaya mutane da yawa za su gaya za a iya rayuwa da ita da shi jabiri ya ce yawancin sahaba annabi ma su kasa Allah ya ba mu dace mutafaqun alayhi bukhari da muslim yake
الحديث الثمان لا صلاة بغير وضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحد لا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر أولئك أبو هريرة الله يرضي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزال الدراء من شاء الله استفتع جيش يشي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا توضى أحدث حتى يتوضى الله بدي عيد صلى الله عليه وسلم لا يدغى سيونكم إذا أحدث لن يكن حتى يتوضى حتى يتوضى الولاء لكل حال وانا حديث من نونا من الشفاء الولاء شرعي na ingantun Allah haka wannan hadisi ke nuna mana saboda haka in mutum ya yi kari sawa'un kari ne karami ko kuma kari ne babba kamar janaba ko kuma jinin haila ba Allah ba zai haifi sallarsa ba har ya yi alwala a madadin alwala shi ke mama a zance mafi inganci imama kamar yadda take dauki karamin kai haka tana dauke babban kai kamar yadda yazo a hadisin Ammar da kuma Umar bin al-Khattab Umar bin al-Khattab yace in mutun yayi babban kai ba zai abu sai Ammar bin al-Khattab sai Ammar bin Yasir yace a'a aba Umar yace ka manta wani lokaci da muka yi tafiya eh ina ba ta kama mani da kai eh amma anta falam tuqalli wa amma ana fatamarraqtu kama tatamarragu dabba ita kai sai kake yin sallah ni kuma da nazo sai ne burjima kamar yadda dabba take burjima ita bayan mun dawo da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace inna ma yakka an taf'ala bi yadayka hakaza wa masaha wa ta'u wa yadayi annabi yace ai ya ishe ka kawai kai haka ba sai ka burjima ba kuma ka tsaso daya suka shafa fuskarka suka shafa bayan hannunka da hannunka saboda haka kamar yadda Ibn Muslim hadith wanda ya rusa shekara ta 595 ya kawo a littafin sa Hidayatul Mustaqim Hidayatul Muqtasid a zamanin sahabbai ne kawai aka samu sabani a kan shi imama tana dauki Al-Hadathul Akbar amma tun daga nan an samu ma a zamanin farkon a bisa yadda ya faɗa Abdullahi ɗan Mas'ud da kuma Umar bin al-Khattab su kaɗai ne suka saba saboda haka in mutum yana fama da matsalolin da za su hana shi alwala zai iya taimama kuma ko gane ba ce da ita ce ta ɗauki matsalolin da za su iya hana alwala za su kai kusan guda na farko idan mutum ya rasa ruwa kamar yadda Allah ya ce falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba na biyu shine in mutum ya ji tsoron rashin lafiya kamar yadda ya faru da Amr bin al-As ya yi tafiya sai janaba ta kama shi sai ya yi taimama sai ya karanta wannan ayar wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahim Allah yana cewa kada ku kashe kawunanku Allah ne sosai ne sai zo ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam labari sai Annabi ya yi jariya wuri na uku shi ne idan mutum yana da rashin lafiya yana jin tsoron kata ƙaru kuma ya halatta ya yi ce na hudu kuma shi ne in mutum yana da rashin lafiya yana jin tsoron in ki amfani da ruwa za ta daɗe duka waɗannan gurare guda hudu mutum zai iya yin kama a maimakon ya yi alwala kuma zai iya amfani da ita a duka abubuwan da ake amfani da alwala متفق عليه بخاري ومسلم نعم الحديث 21 صلاة الفطر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهر الفطر قص الشارد وإقفاء اللحية والسواك واستسقاء المال وقص أصحاب وغسل البراجيم ونفس الإبل وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء قال راوي ونسيت عاشرة حتى أن تكون المضمضة رواه مسلم
أنا عائشة رضي الله عنه وعنكر ولد عائشة الله يرضيك قالت تشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزال الجرى على من شاء الله سبحانه تعذريه كان سوى أشر من الفطرة أبو بوا قد أقوم من الفطرة إن هذا قد شكين أبو بوا جاء أكي سوى فلا تنعزو هذا ما أنوني كيوا أما دي أنا أبن دي فكماتا فسرانسي tana zuwa fitra tana zuwa da ma'anar asalin halitta fitratullahi allati fatara an-nas 'alayha fitra tana zuwa da ma'anar sunna amma nan ba za a iya fassara ta da sunna ba saboda wasu abubuwan da aka wajibi ya aikata su asu shari rage gashin sai ne mutum ya bar gashin baki galibi za a ga idan mutum baya aske gashin baki yana yin wani iri yana canzawa
haka ana kan mutum da zaman to yana rage gashin baki wa ifa'ul liha lifiya ana kan mutum da gemu ana shi gemu asali ba a rage ne mana ifa ana san a ya zaman to cewa ya cika gemun shi ya bar shi yadda yake ane da yawa ba su cika san barin gemu kuma wallahi gemu kamala ce abubuwan da ba sa bari yadda cewa wanda yake da gemu kamilin mutum yanzu ku kaddara yi nazari ku gani idan aka je hanya kuma ku haɗu a masallacin hanya za a yi sallah ko a wata unguwa ko a wani gari wanda kowa ka zo na zo ne la da an gane gemu za a ci a kar makallami ko ba haka ake yi ba ba wai an sai an tambayi iliminsa ba kawai ana ganin kamala ne ko neman aure kuma aka je in dai da gemu za a ce ai ga azumin aure saboda haka ba matsala ina fatan mun gane to duk mutane sun gamsu yadda cewa yana daga siffofin kamala ajiye gemu ina daga cikin kamala da zaman tuwa mutum duk mutumin da ba shi da gemu yana yin kama da mace yana kama da mace saboda haka yasa za ka ga sunna ce ta annabawa ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne yake da gemu ibn umma la ta'khudh bilhiyati wala bi'ati ya kai dan uwa kar ka rike min kaga shi ma yana da gemu kuwa asuwa annabi sallallahu alaihi wasallam an ce farko idan ya shiga gida abin da yake fara shi ne asuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi karshen abin da yayi a rayuwar shi asuwa aiki na karshe da yake ne asuwa kuma yadda Nana Aisha ta rawaito a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana kwance dab da zai rasu sai kaninta ɗan uwanta Abdulrahman sai ya shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya nuna yana kan asuwakin da yake hannunsa sai kansa sai ta tattauna sai ta sa masa ya yi ƙarshe da yi a wannan yake nuna maka cewa yana da muhimmanci kuma yana nuna maka cewa addinin musulunci addini ne na tsafta wasu shaful ma shakarwa wannan yana nuna maka cewa shakarwa yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske a rayuwar mutum saboda idan akwai wasu ƴan abubuwa da suka makale a hancinka to idan ka shakar wannan wajen sau 15 a rana ya Allah ya jarabe ka da basir kaga haka zai zama to wannan ya zama sababin da wasu ya ce mukassul asfa ana so mutum ya dinga yin kai fassa ko kuma abin nan a kumba ko a ce farci ɗan da ke sai amma ko a tabbatanci a kai babu ne eh ha ke ku ya ta ke farce sunan shi a nan hausar nan ko a hausar zauro cewa ɗan ya ta yanzu in ta ce farce ina nufin ɗan ya ta ai ana karu magasinin barajin abinda ake nufi da barajin ke guraren da suke da tattara a ji amma matse matsin mutum da kuma dukkan guri da yake da tattara saboda galibi gurin da yake da tattara a ji guri ne wanda idan ba a kula da shi iya yin wari akwai mutane da yawa da idan ka tsaya kusa da su za ka ji suna tashi saboda ba sa yin irin waɗannan abubuwa ka ga wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna maka muhimmancin musulunci yadda musulunci da al'amura na tsakanin mutane da kuma tsafta wani cikin da kuma tsige gashin hammata a kusan gaskiya abin da ake bukata shi ne gashin hammata ya tafi ko ba dole ne sai mutum ya ci ba abu dai shi ne gashin in dai matsatsu din ya tabbata ko tsigewa kai ko ba ko ba tsigewa kai ba babu matsala sai zaman tuka da komai ka sa yake bi ko aska ka sa karama yake bi kai Allahu muslim rawaito alai yake ce akwai kafinin yake wanti asulta wa halqul ana ko kuma aske gashin mara ba wanda in ba aske gashin ai wanti kafin ma kuma ai ba ana ana so mutum ya bukata yi awaye ka hoje ba hoje ma ya halatta salawa amma kuma ba ya ci Allah yuhibbu taqadina wa yuhibbu al-taqi a suratullah tauba ko amasjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi rijalin yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin yadda wasu suka fada wannan ayat ta sauka ne akan mutanen ku ba abinda yasa Allah yake musu mutahhirin ne saboda idan suka yi tsarki na biyayya shi tsarki ala rawi wanda ya rawaito hadisi yace wala ashira na manta na illa an takuna al mamma ba mamaki kama rabai qala rawahu muslim الحديث الثاني والعشرون طهارة الماء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي
نسائي يقول
نسائي
wane ne daidai
ai Abu Sa'id al-Khudri ne ya rawaito wannan hadisin suna Abu Sa'id al-Khudri ta'addiwa amma ta'addi ne malik ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zala kira da amin Allah tabbata gare shi yana daga ci har sahaba yana daga ci wadanda kowa yawan rawaito hadisi akwai lokacin da Abu Musa al-Ash'ari yaje a gidan Sayyidina Umar ya kwankwasa mai kofa ya nemi izini so uku sai da su kuma sai zuwa ya ce Sayyidina Umar ya ce a dawo da shi da aka dawo da shi sai ya ce me yasa ka nemi izini uku kuma ka tafi sai ce ai ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-istiqanu kalasan ina la kau illa farji ana neman izini ne so ku in an maka izini shi da nan ba haka baka kama gaban ka ita wala in baka kama wanda ya ji wannan hadisi ba bayan kai ina maka kina la daftar da kai saboda haka Abu Musa al-Ash'ari haka ya tafi yana neman wanda zai rufa mai baya akan wannan hadisi saboda haka sai ya je wajen taron mutanen Madina ya je sai mutanen Madina suka ce la yaqumu illa as-sukruna ba wanda zai miƙe sai wanda ya fi kowa kankanta a cikin mu saboda haka sai Abu Sa'id al-Khudri ya tashi sai ya ce da shi ma ya ji wannan hadisin na al-istizanu talatan talaka wa illa farji saboda haka sai wannan ya sa sai na Umar bai ladabtar da shi a nan gurin Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito hadisi wanda yake da muhimmanci a babu tahara al-ma'u tahurun la yunajjisu ruwa mai tsarki ne ba abin da yake zamar da shi da jaka wannan hadisin kamar yadda mai subul salam da wasu malaman hadisi suka kawo malamai sun tattauna a kansa da yawa shin yana nufin kowanne irin ruwa in ya zamanto na jaka ta same shi babu yadda zai zama na jasa ko kuma akwai haddi akwai mazhabar zahiriya waɗanda suka yi amfani da zahirin hadisin cewa in dai ruwa ne mai tsarki asalin sa to dinna jikin da aka zuba masa ba za ta sa shi ya zama ruwa ne da jika ba za ka iya alwalada shi daga cikin dalilan da zahiriya suka kafa hujja da shi akwai hadisin bi'r buza'a wanda Abu Dawud ya rawaito a sabai suke cewa ana tawaddu min bi'r buza'a kam iya yin alwala da uwar rijiyar bi'r buza'a rawun hadisin yake cewa wa hiya bi'run tulqa fiha al-khuyar wal nadin wal umul kilab yace ai wata rijiya ce wacce a cikin ta ana jefa mushe a cikin wannan rijiyar ana jefa naman kalluka a cikin rijiyar kuma ana jefa irin tsumman da mata suka yi haila da shi annabi ya ce mata alba'u tawurul lahi rake suka ce to wannan yana nuna duk ruwa in dai asalin sa mai tsarki ba zai zama na jinka ba akwai malaman da suka ce sai ya zama mai yawa ne ba zai daura jinka ba menene ake nufi da ruwa mai yawa akwai malaman da suka yi amfani da hadisin da aka rawaito na idza balagal ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath duk hadisin a wajen wasu malaman sun ce mutsarif ne saboda ya zo da fuskoki da yawa in an ce hadisi mutsarif a wajen malaman ulumul hadith ke ma ruwiya ala awji mukhtalifa mutasawiya bil quwwa la yumkin al-jam'u bainaha aw at-tarjih amma dai sun kafa hujja da shi cewa a mutsa tabciwa in ya kai kulla biyu wannan kulla biyu wani ma'auni ne gaskiya ana fassara shi da tu anan amma gaskiya ba daidai yake da tulun nan ba inda suna cewa ya kai wajen 50 ya tirin ko dai wani ma'auni ne na ruwa wanda mu nan ba mu da shi a wajen malaman hanafiya suna cewa ruwa mai yawa wanda idan najasa ta shiga ba za ta ba za ta sa ya zama najasa ba sai ruwan da yake mai yawa menene haddin ruwa mai yawa suka ce shi ruwan da idan ka buga farkon shi ko ije ruwan ba ta kai karshe amma yanzu idan ka shiga kogi za ka ga idan ka daki farkon ruwan wannan igiyar da za ta tashi ba za ta kai karshen ruwan ba amma in ku diddifi ne dan karami in ka buga za ta kai karshe suka ce to shi ruwan da najinka ba za ta taka ba ala kulli hal akwai maganganu da yawa amma dai yancen da ya fi kanki kuma zama da tsuwa shi ne idan ya zama ruwan ya canza yadda za a ga najasar zagi kuma najasar za ta iya canza mai suna a danganta shi a gare wannan sunansa ruwa ne amma in ya zama bai canza ba daga launinsa ko ɗanɗanansa ku za a iya alwala da shi rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Abu Dawud wa Nasa'i Ahmad da kuma Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i ne suka rawaito wannan hadisin.
الحديث الثالث والعشرون طهارة الحيوانات الطوافات عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه مالك فأحمد وأهل السنن الأربع
أبو قتادة إيتي شامن زالة صلى الله عليه وسلم يا فدا زمن هرة يا كتن بيشي أما درقون روان دا عجيس شا يا النبي صلى الله عليه وسلم يتي إنها ليس بنجس أئتا ما جبا نجسا بيش يسا إنها من الصوافين عليكم على الصوافات أئتا سنة دغتي قلن دسيت جاغا يا واسك يا واسكانوش ala kulli hal wannan hadisi yana nuna mana sauƙin shari'a kuma kamar yadda malaman usul suke cewa hukumu ya duru ma illatihi judan wa adaman hukunci yana zagayawa ne tare da dalilin da yasa aka shar'anta shi a samuwar hukuncin ko kuma a rashin samuwar hukuncin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya faɗi dalilin da ya sa a jaba ta zama na jinsa ba, saboda tana yawan yawo a tsakanin mutane. Wannan sai yake nuna cewa duk abin da yake yawan yawo a tsakanin mutane ba ragowar ruwansa ba na jinsa ba ne. Haka yanzu idan jaki ya sha ruwa ya rage, ya halatta ka kurɓa ragowa, ya halatta kuma ka yi alwala da shi. Alamar usul a littattafan suna cewa har tsira ma in ya sha ruwa ya halatta sanya ragowar ko kuma ka yi alwala da shi. Ina fatan mun gane, saboda dalilin da ya sa ruwan mage ya zama ba najasa ba shi ne saboda tana zagayawa. Kuma waɗannan suna zagayawa, kuma idan ka kalla za a ga sun suke da shari'a ta samar. Rawahu Maliku Ahmad, Imamu Maliki Ahmad ne ya rawaito a Ahlus Arba'a da kuma ma'abota sunan Abu Dawud da kenan. Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah ya yi ittifaqi da kanshi. Al-Ittihadu da daraja ta shi. Kuma da haka sun suke suka rawaito. Ina ga abin da ya rage saura kaɗan. Kuma bar mun ya ɗauko takwas sai akwai masu ta. Na'am. Sai ka yi ɗazu, kamala. Iga ce ne? Ka ce ne? Kasai ahalari yana da shi, ya kamata za a ga an yi bayani mai kyau a taƙaice, amma dai mun yi bayani cewa wannan ya haka suka so. Idan mutum ya yi sallah ba alwala, yana mai ganin halal ne haka, wannan ya zama kafin. Amma idan ya yi ne ta kasulan, ana saboda kasala ya san ba halal ba ne, wannan zunubi ne ba kafin. Wannan shi ne abin da yake da yi. Wa alaikum salam. Na? Ƙarfin jiki da na zuciya. Ko wanne za a iya mu inda ya zai ɗauka 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 kuma ba ya su ta alwa nan ba ba. Ya zo a hadisi ba la'amar tukwaki. Akwai kuma hadisin da ya zo inda kudu talatin. Ku za ka iya yi kafin alwala, za ka yi bayan alwala kafin. Ko kowanne mutum. Ai yanzu ai ko? Ai tambaya? Ai tambaya da haka. Yin na rasa ne yi. Kai shi sauran ma malami. Kana ta nawa na ce Ibn Rushd ya rasu? Na'am? 500 da haka na ce? Taku. 500 da yar da ta ce haka ne. Yaitul Mujtahid Ibn Rushd al-Hafiz, kasa akwai aljab al-Hafiz din shi ne mai 5 5 5 tsakanin su da ne tsakanin su da ne shafi tsaya shekara biya wallafin shafi shafi da kira'at ko 590 years naam على كل حال الظاهري لا العاده دي اكي اذا ان دي ده اثاني اي استغاثه همتا زي وهلا دي كثر غاشي اما يذ كاغا ان سامو شي غبا ني الظاهري الله اعلم ان هو صلى ما هي امفاني دي ايت دي اكي على وقت فما ده دي مقصود شي ني كوي يا زمان تو ان غتت ده غاشي kene sai da ice ya fi saboda wasu tatuwar suna wasu magunguna kawai ya tuwa ki amma dan ya zama to cewa a an yi da makilin shi sai tabbatar da abin da ake fata kuma kina a wannan department ɗin garanti wannan ake na kashe gara da samba za a iya amfani da makila mai asfalt kamar da ɗaukar ƙur'ani ga mata masu al'ada kashe abin da ya fi shi ɗauka saboda akwai hadisin Ibn Hazm wanda aka yi sabani akan inganci Allah ya masa alqur'ana illa zahir har wanda ya taba alqur'ani sai ne ta aka yi du'a hadisin Amruddin Hazm wasu sun rauna na shi wasu sun afa shi kamar da Ibn Rushd ake din ya fada a wannan matsala ce ya ce abin da ya fi ta taba amma dai la masu yin al-mutaharun da ake rubuta ta a cikin ba kan haka ce kana ba saboda fita daga sabani ba laifi ta sai a karantawa tunda shi karanta alqur'ani ba wani hadisi ko guda ɗaya da ya inganta wanda ya hana ne haila ta karanta alqur'ani duk hadisi ko inganta ba eh ta karanta za ta iya ya yada a cikin lokacin alwala aya ce saboda malar kurkura baki kawai zubarwa a baki da su sa hannu a baki lokacin baki a koma su kawai ka zubarwan mara ka sa da kai a waje Allah ya ba mu dace saboda yanayin lokaci za mu takaita wannan darasi na hudu a wannan kafin lokacin da za mu